Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 da kuma 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashoci kai tsaye ta tashoshin gidajen radio amfani FR Nomad Dalon Niya. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangwale voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu saurare assalamu alaikum, barkanmu da saduwa da ku yau Laraba 2 ga watan Fabrairu na shekarar 2016. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC da Maryam Dauda da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dauniyar kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Kafin mu tsunduma cikin shirin, Maryam ba mu kanun labarai.
To ma Ladan, Hillary Clinton ta jam'iyyar Democrat da Donald Trump na jam'iyyar Republican sun ƙara jaddada matsayinsu na jagaba a kokarin neman zamowa 'yan takarar shugaban ƙasa Amurka na jam'iyyunsu. Masu kada kura'a a jihohi 12 na Amurka sun taimaka wajen fidda wanda zai tsaya takarar kujerar shugaban ƙasa a jam'iyyunsu. A yau Laraba ne shugabannin ƙungiyar ƙasashen Afirka ta Gabas suke ganawa a birnin Arusha da ke Tanzania.
To madalla kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku cewa gwamnatin tarayya ta ce ta janye shawaranta na ba da naira 5,000 ga marasa aikin yi.
A sama mata mutane aikin yi dogaro da kai dama ai yafi cewa ta za a biya ka kuɗi ba mutane su miƙa kafa ba.
A can kuma jihar Oyo mutane ne ke take sayyada saboda karancin man fetur.
Masu motoci da babura na sufuri sun ƙara kuɗaɗen tafiya.
Kana ƙungiyar ƙato da gora sun ce sun fi aiki hurjanjan. A halin yanzu
da kuma yanzu kilomita 10 sai ka samu gwara a Maiduguri, yanzu 30 ma ba za ka samu ba dan suna aiki.
Ha kuma muna dauke da shirin himma ba ta garago wanda ni ne zan gabatar. Amma fa duk waɗannan sai kun cika kullu labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Hillary Clinton ta jam'iyyar Democrat da Donald Trump na jam'iyyar Republican sun ƙara jaddada matsayinsu na jagaba a ƙoƙarin neman zamowa 'yan takarar shugaban ƙasa Amurka na jam'iyyunsu. A bayan da suka samu manyan nasarori a wasu muhimman jihohi da suka jefa ƙuri'unsu tsayar da 'yan takara jiya Talata, ranar da ta fi kowacce muhimmanci a kakar tsayar da 'yan takara a Amurka. Tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Clinton ta lashe jihohin Tennessee, Alabama, Georgia, Virginia, Arkansas, Texas da kuma Massachusetts. Shi kuma abokin hamayyarta wato hamayyarta a jam'iyyar ta Democrat Bernie Sanders mai ra'ayin gurguzu ya lashe jihohin Vermont, Oklahoma, Minnesota da Colorado. A bangaren 'yan jam'iyyar Republican kuma Trump ne ya lashe jihohin Arkansas, Tennessee, Georgia, Alabama, Virginia, Vermont da kuma Massachusetts. Shi kuma Senator Ted Cruz ya samu nasara a jihohin Texas da Oklahoma da Alaska. Senator Marco Rubio shi kuma ya samu nasararsa ta farko a jihar Minnesota. Wannan sakamakon bai zo da mamaki ba saboda zaben jin ra'ayin da aka yi ya nuna cewa Trump da Clinton su za su yi nasara a kan zaben da aka yi a jiya Talata.
Masu kada kura'a a jihohi 12 a Amurka sun taimaka wajen fidda wanda zai tsaya takarar kujerar shugaban ƙasa a jam'iyyunsu yayin da ake shirin zaben shekarar 2016 tare da fayyace irin gwagwarmayar da ta yi Donald Trump ya tada da jam'iyyar Republican, abinda kuma ka iya nuna yadda shi Trump din zai yi a zaben gaba a babban zabe. Trump shi ne kan gaba a jiya Talata a muhimmin zabe na zabukan fidda dan takara daya da jam'iyyunsu suka yi. Ya sami nasarori har uku a jere wanda ya linka kusan har sau hudu akan sauran da kuma goyen baya daga gwamnan jihar New Jersey Chris Christie da ma wasu 'yan majalisa da dama da ya samu. Kwararru sun ce Trump ya yi a jihohin da babu wata jam'iyyar da ta yi fice a cikinta, wato kowace jam'iyya na iya lashe zaben. Shi ne zai zama zakaran gwajin dafin ƙarfinsa a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa. Ɗaya daga cikin jihohin ita ce Massachusetts, inda ta nuna wannan ka iya zama gwajin farin jin Trump ga ma'aikata 'yan Democrat masu ra'ayin 'yan mazan jiya, waɗanda za su iya tsallakawa su jefa wa ɗan Republican kuri'a saboda dalilin tattalin arziki, a cewar Ron Bergin, ɗan jam'iyyar Republican ɗin.
Labaran duniya kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A A yau Laraba ne shugabannin kungiyar kasashen Afirka ta Gabas suke ganawa a birnin Arusha da ke Tanzania, kungiyar wadda ta kunshi kasashen Burundi da Kenya da Rwanda da Tanzania da kuma Uganda, wadda kuma helkwatar ta ke Arusha tana shiga tsakani a tattaunawa neman sulhu a kasar Burundi karkashin jagorancin shugaban Uganda Yoweri Museveni. Amma har yanzu wannan tattaunawa bata haifar da wani sakamako da aka gani a kasa ba. Ta yiwu shugabannin na Afirka su samu rahoto daga shugaba Museveni akan irin rawar da yake takawa, amma babbar tambaya anan ita ce ko shugaba Nkurunziza zai halarci wannan taron na Arusha ko a'a. Ministan harkokin wajen Burundi Alain Iyamitwe ya faɗa wa muryar Amurka cewa mataimakin shugaban ƙasa na biyu shine zai wakilci ƙasar. Gwamnatin ta Burundi ta faɗa a cikin watan da ya gabata cewa za ta yi maraba da duk wani tayi da Afirka ta Kudu za ta yi akan taimakawa wajen tattaunawa tsakanin sassan na Burundi. Ministan na harkokin waje ya ce Afirka ta Kudu ta taka muhimmiyar rawa wajen ganawar samar da zaman lafiya da aka yi a ƙarshen shekarar 1999 da kuma farkon shekarar 2000.
Wani sabon bincike na kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya bada bayanin yadda Koriya ta Arewa ta kaucewa takunkumin ƙasa da ƙasa kusan shekaru goma da suka wuce. Wannan binciken ya zo ne a yayin da kwamitin ke shirin jefa ƙuri'a akan takunkumin da za a sanya wa ƙasar mai mulkin kama karya. Wani rahoto da kwamitin da ke kula da saba takunkumai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya rubuta ya da cewa sau hudu Majalisar Ɗinkin Duniya na sanya takunkumi akan Koriya ta Arewa tun a shekarar 2006, amma hakan bai sa gwamnatin shugaba Kim Jong daina shirin nukiliya da makami masu linzami ba. Bisa gwajin nukiliya da tauraron dan adam da Koriya ta Arewa ta kaddama kwanan nan da kuma dagewa da ta yi akan cewa shirin makamanta na nukiliya na da muhimmanci wajen kawas da wata barazana daga Amurka. Rahoton kuma ya ce akwai tambayoyi da yawa game da ko takunkuman na Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanya za su yi wani tasiri ko kuma a'a. Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana wurare da yawa da Koriya ta Arewa ta gujewa takunkumi, ta kuma bayyana yadda ƙasar ke ci gaba da cin moriyar kuɗaɗen asusun ƙasa da ƙasa da jiragen sama da kuma na ruwa don sayar da kayayyakin da aka haramta.
Daga ƙarshe a yau Laraba, mazauna garin Kurdawa na Cizre da ke Turkiya suka koma garuruwansu, amma kuma sun tada garuruwan wato gidajensu duk an lalata bayan da gwamnatin ƙasar ta ɗage dokar hana fita ta sa'o'i 24 da aka kwashe wata guda ana yi. Turkiya ta sha kai hare-hare a kan haramtacciyar ƙungiyar Kurdawan nan ta PKK a kudu maso gabashin ƙasar tun watan Yulin bara waccan, haka kuma an rufe wasu birane da dokar ta hana fita.
Tomat labar mu faro takon daga ikon Najeriya, inda Babangida Jibrin ya aiko mun da rahoton da ke cewa gwamnati ta dakatar da bada kyautar naira 5,000. Ga Babangida da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Sanarwar da fadar shugaban ƙasa ta bayar ta ce ƴan Najeriya da dama ba su fahimce ta ba, kuma tun farko ta yi alƙawarin ba da wannan kuɗi ne ga marasa galihu da ke gararan ba a cikin ƙasa. Alhaji Abuja na ɗaya daga cikin jigo a jam'iyyar ta APC, kuma na tambaye shi baya ganin gwamnatinsu ta yi amai ne ta lashe.
To wannan niyya mai kyau na party ɗinmu na APC mutane ne suke ba shi wani tunani daban, kuma mutane fa su fahimci abin da ake nufi ba. Abu ne da yake ba Najeriya aka fara yin shi ba, akwai ƙasashe da yawa da suke yin shi, shine ake ce ma social security. To wannan abu ba wai abu ne sabo ba, kuma gwamnati tana da plan ta yi implementing wannan abun, amma da yake abu ya zo a cikin lokaci mawuyacin lokaci na rashin kuɗi saboda hali da Najeriya ta shiga ciki na wannan faduwar darajar mai. Shi yasa gwamnati ta ga ya kamata ta dubi wannan abun da wani idon fasaha wanda yake ba za a yi shi a dawo ana da na sani ba.
Wasu na cewa kamar kun yi amai kun lashe.
A'a, ba haka abin yake ba. Ka san abu da yake kana tare da ƴan hamayya, duk abin da ka fito da shi sai an nuna cewa ka gaza. Amma wannan ba wai APC ta gaza ba ne, abu ne wanda yake dole a dinga yana duba bakin ajihu, kuma abin da gwamnati ta la'akari da shi kenan. Wannan ba alkawari na shugaban ƙasa Buhari ba ne, alkawari ne na party.
Amma an ruwaito wasu jigajigan jam'iyyar musamman gwamnan jihar Imo Rochas Okoroche yana cewa kamar jami'a ta ma lura cewa watakila kudin nan karshen aka ba mutane su koma suna ƙara aure ko kuma wasu su tare a gidajen giya.
Eh to ka san hali irin na shi dan Najeriya, shi gwamna ya duba abin da ke faruwa a baya ne, kuma ya ga cewa ya kamata a yi la'akari da abin da za a yi shi a zamanto an kai ga nasara. Shi yasa yayi wannan maganan, kuma in Allah ya yarda a lokacin da za a fara wannan abin, ko da ba a fara da wanda suka gama makaranta ba, idan aka fara da nakasassu da kuma marayu, wannan abin zai kai ga nasara in Allah ya yarda.
To kowa ɗan Najeriya suka ji game da wannan kalamai na gwamnatin, ga dai abin da wasu su ke cewa.
Ni na bar ayin yanda na gani gwamnati ta mai ta lashe ne. Domin da aka ambata maganan a ƴan majalisa na suna magana na tarayya cewa wai ba za a iya bada mutane 5,500 ba, to saboda haka gwamnati ta mai ta lashe. Amma abin da zan yi magana da za a bayar, musamman kamar ni da nake magana ina daga cikin masu bukatan hakan.
Amma an ji wasu gwamnoni ko kuma ƴan jam'iyyar APC na cewa idan aka ba da irin waɗannan kuɗaɗe, kila ƙarshen ta a je a ƙara aure ko kuma a je a dinga shaye-shaye. Me za ka ce game da wannan?
Wannan gaskiya ne. To gaskiya daman ba da kuɗi a sama mata mutane aikin yi dogaro da kai, daman ai yafi ce wata za a biya ka kuɗi ba mutane su miƙa ƙafa ba.
Wannan ra'ayi ya yi daidai, don talakawan da suke ba su da aikin yi, ba su da madogara, kaga su in ba tallafa musu ba kaga suna cikin wani kangi na wahala. Amma waɗanda suka yi makaranta to su ma kuma za su yi ƙoƙari, su ma su nema abin da za su yi a gaba.
Insha Allah, duk abin da Buhari ya yi Allah ma ya yarda da shi, ba ma ni ba ma ai.
To ni kira za ka yi ga 'yan adawa da ke kuka cewa gwamnati ba ta cika alƙawari.
Kai duk da adawa, duk makin Buhari ko a gidana yake, Allah ya tona maya shirya.
Tun ba yau ba ne dai masana tattalin arziki ke ganin cewa da ƙarni gwamnati za ta iya cika irin wannan alƙawari, musamman idan aka yi la'akari da karyewar farashin kuɗin man fetur, wanda Najeriya ta dogara da shi wajen samun kuɗaɗenta na shiga daga ƙasashen ƙetare, ga kuma karyewar darajar naira. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Lagos.
Madalla a can Ibadan ku, babban birnin jihar Oyo, mutane ne suke take sayyada domin tsadar abin hawa, abinda matsalan man fetur ne ya haddasa shi. Ga Hassan Umar Tambol da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A halin da ake ciki yanzu a birnin Ibadan, tsadan man fetur ya tsananta a sassan birnin, wanda ya yi sanadiyar mutane da dama na taka sayyada domin su isa wuraren aiki, wuraren sana'o'i, kasuwanci ko makarantu. Masu motoci da babura na sufuri sun ƙara kuɗaɗen tafiya, su ko masu ababen hawa na kansu, sai gunguni tare da kukan rashi da ƙazamtar farashin man. Unguwannin Bodija, Oje, Bere, Agbowo, Orita da Akwata da niziyarta da sanyin safiyar yau, ƙofofin gidajen man na garkame, a yayin da wani gidan mai ɗaya tilo da ni gani ana sayar da man kama da naira 110 zuwa naira 120 akan lita ɗaya, layi sai iya ganin ka. Su ko ƴan bumburutu, kakar su ta yanke saka, inda suke sayar da man cikin galan akan farashin da sun ka ga dama. Haka zalika manyan titunan unguwannin Dugbe, Road, Makwalla da aka saba da samun cunkoson ababen hawa, wannan ya zama jifa-jifa. Ga wasu da ni kicibis da su a wani gidan man suna ta ƙoƙarin samun man.
Nadi crown ai cost me yadi, I don't spend less than 3 hours now.
Yace ya share awoyi uku amma har yanzu bai samu mai ba, kuma hayaniyar jama'a ta sa shi ciyon kai.
You have to buy sweat.
Shi ko wannan mutumin ya ce mutane na wahala don su sayi mai, yanzu suka gama fada don neman man. Wannan mutum ya ce yana son gwamnati ta shawo kan lamarin. Shugaban kungiyar 'yan kasuwa masu fitar da man na reshen jihar Oyo, Alhaji Razak Rahim, cewa ya yi. Alhaji Razak Rahim ya ce yawancin masu rumbun man, masu zaman kansu, ba su da isasshen man, kana da yawansu suna saye da tsada ne daga masu man a Lagos. Tsadar mai a wasu sassan Najeriya dai ya zama abin nan da Bahaushe ke cewa ta leko ta koma. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Shugaban kasa ka taimaka da Rasulullahi,
da Allah, da Rasulullahi
a bangaren mayin fetur arewa da mu.
Allah kyauta. Shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya fara ziyaran aiki a Najeriya, inda ake sa ran zai gana da shugaban kasa da wasu manyan jami'an gwamnati. Kan haka ne Sahabu Imam Aliyu ya tambayi Dr. Muhammad Bello na Jami'ar Tarayya dake Dutse tasirin wannan ziyara da dangantaka dake akwai tsakanin kasashen biyu.
A dangantakar dake da akwai tsakanin Najeriya da Turkiya za mu iya cewa dangantaka ce da take da ɗan dama, suna da ɗan dama. Zan ce misali ana buƙatar yanzu a wulla dangantaka ta fannin sha'anin tsaro, tunda kaga ita Turkiya dai misali tana da matsala ta tsaro da ta addabi ƙasar ta. Misali ta ga dai yanzu ana yaƙi da ISIS kan nan, ga kuma ƙurgawa da Temple Azar suke ta yaƙi da mu. Kuma nan Najeriya mune batun yaƙi da Boko Haram.
To
kaga ta wannan fannin za mu iya samun dangantaka wa ƙwara.
Haka
sannan ta fannin kasuwanci za mu iya samun dangantaka da su.
Haka Dr. Muhammad Bello, batun wannan runduna da Saudiya ta yi zancen kafawa, kuma watakila Najeriya ta yi na'am da ita, wannan kana ji sai ta yi tana daga cikin abubuwa da za su tattauna da shugaba Buhari?
Ba mamaki ta ne cikin abubuwa da za su yi tattaunawa da shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, domin shi Muhammadu Buhari tun kafin ya hau ya kudurin aniyar cewa wannan yakin da ake ta ta'addanci insha Allah da shi in Allah ya so da mulkinsa za a samu ƙarshen wannan yakin.
Wace irin cinikayya ake da akwai yanzu tsakanin Najeriya da kuma ƙasar Turkiya, ko kuma za a iya haɓakawa? Tambaya ta ɗaya. Tambaya ta biyu, shin ai kamar misali Turkiya ta jima tana Najeriya domin tana da jami'o'i alal misali da makarantu a wasu sassan Najeriya da sauransu, musamman da a sani na arewacin Najeriya kamar Abuja da sauransu, da kuma asibitoci da irin makamantan irin waɗannan?
Dangantakar nan ta jima ai kamar da yadda ka ce ne, tana da jami'o'i, tana da kuma makarantu wanda suke ƙasa da jami'a. To kai ko ta nan ma fannin ilimi ai sai akwai dangantaka kwara tsakanin Najeriya da Turkiya.
Yarda da abota soyayya, an shudu da juna ta sanayya, gorin asali ko jayayya, ba gaba an daina kiyayya, ra'ayya zo daya an shirya, turawan mulki sun tashi, mun kakkaɓe hannu babaji.
Madalla abokin aikinmu kenan Sabu Imam Aliyu da Dr. Muhammad Bello na Jami'ar Tarayya da ke Dutse. Har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu kuma muna agogo ya ce karfe 10:18. Ka a tashi, ni zan gabatar da shirinmu na gaba.
Imma ba ta garago.
Jama'a barkamu da warhaka, da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin Himma ba ta garago. Idan dai masu saurare na biye da mu, muna tattaunawa ne da baƙonmu Mustapha Hashim Kurfi, ɗalibi a Jami'ar Boston da ke Massachusetts. Baƙon namu kuma yana muna bayani ne akan dangantakar malami da ɗalibi. Za mu tashi ne inda Mustapha ke muna bayanin tattaunawarsa da malamarsa, wadda take tambayarsa ko ya yake ganin dangantaka tsakanin ɗalibai da malamai idan ya kwaranta shi da inda ya fito.
Akwai tsohuwar shugabar sashin da nake a nan, wanda ya ce supervisor na, kamar mai lura da aiki na da muke.
Wani course kake yi a nan?
Ni kimiyyar ɗan adam ke karanta da halayen ta, wato sociology.
Na gane.
To akwai ranar da nake tambaya ta, nake take tambaya na irin wannan, take cewa ya na ga yanayin karatun da sauransu da yadda mu'amala take da malamai. Ni ce mata abu ne na burge na matuƙa ganin yadda ba a irin wannan nuna bambanci koko a dakawa ɗalibi tsawa, ko a nuna mishi yayi ba daidai ba. Yace mutane na burgin yadda ba hantara, ba sangwama, ba kyara, ba wata munakisa, ba nuna cewa a'a akwai gajiyawa da gazawa daga ɗalibi. To abin sha'awa sai take cewa da ni, to ai wannan tsarin da ka ga muna yi, muna tafiya a kai, mun koye shi ne daga addinin malam musulunci. Sai ni ce mata kamar yaya? Sai take kai yanzu ba musulmi ba ne kuma kana karanta alkurani? Na ce, ta ce to a cikin suratul yusuf akwai inda Allah yake cewa wa fawka kulli bi ilmin ali, dukkan wani wanda yake gani yana da ilimi to sama da shi akwai wanda yake shi
ita take ga ma haka na
ita take ga mu kuma ba
kuma ba musulma bace kila
eh ba musulma bace ba ma kila ba musulma bace ba ta gani addinin ma bana jin kristancin ta nayi misali tunda aksari su yanzu zaka ga secularization ya shiga wato rashin tasirin addini ya yi wa kwari ta yadda
su haye mai da hankali ga
madara yawa ba da ke yawa ta gani
game da addini ba
to sai ku ga mun cewa ai mu tsarin da muke da shi shine mun tabbatar da cewa kowane mutum kowane dalibi yana da irin tashi gudunmuwar da zai iya badawa to kuma duk lokacin da zamu zo makarantar da daliban mu ma muna zuwa ne da sukatan mu a bude da hannayen mu a bude da kunnuwan mu a bude da idanuwan mu a bude don mu kara koyon wasu abubuwan daga daliban
daga dalibai
ba kamar mu ba can da za a ce ai
malami shine komi
malami shine komai hasali ma
eh kowa sanin komi
yafi kowa shi ya san komai keke dalibi baka san komai ba kuma an zo jarabawa ana salan ne dalibin ya mai da kwatankwacin abin da malamin ya
faɗa
wanda yake ba da ma abin da kwatankwacin da malamin ya bayar shi yafi kowa azaka misali
in ka sake kai fitar daga nan ko kai ƙari ko ka wani sabon abu
bai ba to kaga mu sai zaman to cewa da makon kurra bai zidni ilimin sai zama kurra bai zidni
takararo
shi ya abin da ya sani ya bada shi dai kawai cut ba wani wanda zai iya kawo wani abu na daban to suna abin da har kullun suke kokarin yi shine in an zo za a saurari daliban kansu an baka kayan da za ka karanta misali na littafi ko na mujalla ko na kasida ko na wasu takaddu to in an zo aji sai a bada dama kowa ka'ida ce wajibi ne kowane aji aka zo dalibai sai sun bada tasu gudunmawar me ya fahimta ku game da abu kaza da wani ya ce a wuri kaza a littafi kaza
kowa ya bada nasa fahimta
kowa ya bada nashi a nan sai ka samu karuwa malamin kanshi da ke karantarwa sai ya samu karuwa
don wani zai faɗi abin da bai sani ba
suke faɗi domin hikimar da ke cikin wannan tana da yawa ɗaya daga ciki dai shine kana ba ɗalibin damar shi kanshi ya bayyana kanshi ya bayyana mai kiran shi ɗaya kenan na biyu kana ba ɗalibin damar ya fahimci cewa a shi dai ina da damar a abin da na karanta ko dai in ɗauka duka ko kuma in ɗauki wani ɓangare sannan ni kuma in ƙara wani abu kaga maimakon ya zama an yi abin da za a tura wasu ke cewa recording initiative sun mutane ya zama ta cewa an jakuta kaifin basirar ka kai a kokari ake a ƙara wasa ta a ƙara feka kaka a nuna ma cewa eh kai ma za ka yi sama da yadda wannan da kake karanta takardun shi ne to kuma haka ke hatta an zo kamar
to amma Mustapha me yasa duk da waɗannan kuma akwai ire-irenku ina nin waɗanda suka zo daga gida Najeriya ko daga Afirka suka ga wannan tsarin suka koyi wannan tsarin amma har yau muna iya cewa kamar bar canza zani ba
to wannan tabbar ta kasance tana da matuƙar muhimmanci irin tace kuma ne ma wani daga cikin malamai na wanda ya yi karantarwa a jami'ar Maiduguri lokacin ina Ohio University na yi mishi irin wannan tambaya ya ce mishi professor baka koma Najeriya ka ba da gudunmuwa ba ya zamanto cewa an haɓaka tsarin mu na ilimi ya zamanto ya dawo ya yi kyau kamar nan sai ya ce mun na koma da na je ma na jagoranci sashen nazarin kimiyya na jami'ar amma a mutum 19 da ke cikin wannan jami'ar a wannan sashen ƙarƙashi na mutum biyu ne kaɗai suke da haramar da niyya da azamar da za su bani goyon bayan da za a kawo gyaran da ya kamata biyun ma ɗaya daga cikinsu munafinta ta yake baya so a yi abu saboda kullum akwai irin wannan nukurar da hassadar da bakin ciki da ganin kyashi na ganin cewa shi ya samu dama da ya je ya samu wannan basirar da su ba su samu ba to ba lallai a baka haɗin kai da damar da za ka yi wannan ba ɗaya kenan na biyu akan samu matsala ta rashin kayan aikin dole za ka so a ce ka kawo irin wannan sauyin kai kaɗai ba za ka iya kawo sauyi ba da gyara a lokaci guda musamman a ɓanne da ta riga ta daɗe ta ratsa zukatan mutane ta shiga cikin jini da tsokarsu.
Oh, Mustapha yau ma lokacin ya ƙwace muna dakata a nan ka ci gaba da yi muna bayani a wani satin yanzu amadin bakon namu Mustapha Hashim Kurfi ɗalibi a jami'ar Boston a Massachusetts sai kuma Cuba Hero Jodo ne wanda ya daidaita sautin shirin ni Ladan Ibrahim Awa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana.
Kullum zai fara da wasikar Isa mai kati gashuwa. Yace ina kira ga jami'an tsaron Najeriya da su ƙara matsakaimi don ganin kawo ƙarshen sata da garkuwa da mutane kamar yadda ya faru shekaran jiya a wata makarantar ƴan mata ta Ikurudu dake jihar Lagos. Wasika ta gaba ta fito daga hannun Badamasi Aliyu Rijiyar Lemo. Yace ina kira ga gwamnatin jihar Kano da ta dubi girman Allah ta fada da titin Kurna zuwa mil 9 domin muna fama da gozulo safe da yammacin a titin. Wasika ta gaba ta Bala Usman Karasuwa ce. Yace hakika matasa kan iya bada gudunmawa wajen tsaftace muhalli ta wajen fadakar da al'umma muhimmancin tsafta da kuma illar rashin tsafta. Bayan haka matasa za su bada tasu gudunmawar a wajen kafa kungiyoyin tsafta domin tsaftace unguwanni da wuraren zaman jama'a. Shi kuma Ali Abdullahi cewayi nasarar Hillary Clinton a zaben fidda gwani da ya gabata ƴar manuniya ce da ke nuna mata suna da ƴanci a siyasar ƙasar Amurka. Za mu rufe filin da wasiƙar mu ta ƙarshe wadda ta fito daga Umar Musa. Ya ce matakin da ƴan tawayen jam'iyyar PDP suka ɗauka na kafa sabuwar jam'iyya mai suna PNP sun yi daidai. Haka ne za su samu cikakken ƴancinsu.
To yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Hillary Clinton ta jam'iyyar Democrat da Donald Trump na jam'iyyar Republican sun ƙara jaddada matsayinsu na jagaba a ƙoƙarin neman zamowa ƴan takarar shugaban ƙasar Amurka na jam'iyyinsu. A bayan da suka samu manyan nasarori a wasu muhimman jihohin da suka jefa kuri'un tsayar da ƴan takara jiya Talata, ranar da ta fi kowace muhimmanci a kakar tsayar da ƴan takara a Amurka. Masu kada kuri'a a jihohi 12 na Amurka sun taimaka wajen fidda wanda zai tsaya takarar kujerar shugaban ƙasa a jam'iyyunsu yayin da ake shirin zaben shekarar 2016. Tare da fayyace irin gwagwarmayar da ta yiwu Donald Trump ya tada a jam'iyyar Republican, abinda kuma ka iya nuna yadda shi Trump ɗin zai yi a babban zaɓe. A yau Laraba ne shugabannin ƙungiyar ƙasashen Afirka ta Gabas suke ganawa a birnin Arusha da ke Tanzania, ƙungiyar da wato wadda ta ƙunshi ƙasashen Burundi da Kenya da Rwanda da Tanzania da kuma Uganda, wadda kuma helkwata suke Arusha. Tana shiga tsakani a tattaunawar neman sulhu a ƙasar Burundi ƙarƙashin jagorancin shugaban Uganda Yoweri Museveni.
To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman Maryam Dauda da ta yi gabatarwa, sai Julie Gresham wadda ta ba da umarni, da injiniyan mu na wannan lokaci injiniya Nelson, ni Ladan Ibrahim Yauke cewa a ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na muryar Amurka domin jin shirin yau da gobe wanda Halima da Jamila ke dakon domin su gabatar. Sai an ji manku.